Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalon da kuma niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Litinin 25 ga watan Satumba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
An kwashe kusan mutane 50,000 daga dutsen Agung da ke yankin Bali saboda hukumar nazari na aukuwar bala'i a ƙasar Indonesia sun yi kashedin cewa akwai yuwuwar amamuta daga dutsen. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta lashe zabe a karo na hudu. Sannan kurdawa a Iraki kuma sun fara jefa kuri'a na raba gaddama na neman yancin kai a yau Litinin.
Kanin labaran kenan. Matasa sun gudanar da wani taron haɗin kai da fahimtar juna a Jos biyo bayan rikicin da aka yi makon da ya gabata.
Babu matsayar da ta wuce zaman lafiya, kuma al'umma ta yadda a zauna lafiya, shine ma kaga al'amari ya canja a jihar Plateau. Suna tuntuɓar juna domin duk wani abu da ya taso za mu iya yin maganin sa.
A jamhuriyar Nijar kuma magoya bayan shugaban jam'iyyar Modem Lumana Hama Amadu su ne suka kira wani taro duk da yake shugaban jam'iyyar yana gudun hijira. Ko menene dalili?
Don su zo mu duka mu kwatanta mu mutane kuma mu goda ma kasa gaba daya. Jihar Yamai a hannun Hama Amadu, a hannun Modern FA Lumana ne zai zamna.
Yusuf Farande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam, wanda a yau ma zai dora inda ya tsaya da bakon nasa kan ilimin yaki da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. An kwashe kusan mutane 50,000 daga dutsen Agung da ke yankin Bali saboda jami'an hukumar da ke nazarin aukuwar bala'i ta kasar Indonesia sun yi kashedin cewa akwai yuwuwar amamuta daga dutsen. Kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau Litinin cewar mutane sun nemi mafaka a kowane lungu na tsibirin, da wasu kuma suka ketara zuwa makwabciyar tsibirin ta Lombok. Mutane da suka arce daga gidajensu sun ninka fiye da sau hudu tun daga ranar Juma'a, yayin da tsananin motsin amamutan ke kara ta'azzara, kuma yana haifar da tsoron aukuwar amamutan daga tsaunin Agung a karon farko cikin sama da shekaru 50 da ganin irin hakan. Dusin da na wani yankin kimanin kilomita 75 daga wani wurin masu yawon bude ido ya fara nuna alamu ne tun cikin watan Agusta. An samu jerin amamutar dutsen a nan, wato tsaunin na Agung kenan, tsakanin shekarun 1964 da kuma 64, kuma ya kashe mutane 100,100, kana ya jikata wasu ɗaruruwa.
Shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta lashe zaɓe karo na hudu, wanda tun watanni uku da aka fara neman yaƙin neman zaɓe alamomi suka nuna yadda wannan sakamakon zaɓe zai kasance. Jami'ata ta Christian Democrat ta samu kuri'u ƙasa da yadda aka yi hasashe, a yayin da jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Jamus ta samu ƙarin kuri'u fiye da yawan da masu harsashe suka yi. Sakamakon zaben a hukumance ya baiwa jam'iyyar Democratic Union ta shugaba Merkel, wadda take jan ragamar mulkin ƙasar da ƙawarta Bavaria jam'iyyar Christian Social Union, kashi 33 na kuri'un, wanda ya sa ta zama ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar guda uku na bayan yaƙi da suka nuna nasarar cin wa'adin mulki na hudu.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kurdawa a Iraki sun fara jefa kuri'ar raba gaddama na neman yanci a yau Litinin, wanda ake zaton za a amince da shi, yayin da kuma zai fuskanci rashin amincewa daga gwamnatin Iraki da ƙasashe makwabtanta da kuma Amurka. shugaban wannan yanki da bashi da cikakken ikon cin gashin kansa Mas'ud Barzani ya kira waɗanda suka cancanci kada kura'an da su kai wato da suka kai miliyan 5 da suka su yi kokari su kada kura'an nasu lamun lafiya ana sa ran fitowar sakamakon zaben a hukumance gobe talata kuruna shine zai kai ga ayyana yancin cin gashin kai ba ko kuma ba shine zai kai ga ayyana yancin cin gashin kai ba sai dai zai zama matakin farko wurin tattaunawar raba gari kurdawa da gwamnatin Iraki sun dade suna fama da takaddama tsakanin su akan kudade da ake samu daga cinikin mai da kuma waɗanda ke wanda ke da iko rike muhimman biranen yankin
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ba da sanarwar gudanar da zabe da wuri domin yayi amfani da irin karin farin jini da goyen bayan da yake samu a saboda matsayinsa kan shirin makaman nuclear Korea ta Arewa da barazanar ta makamai masu linzami. A yau Litinin ne Prime Minister ya rushe majalisar wakilan Japan da ake kira Diet kana yi bukaci a kada kuri'a cikin gaggawa a ranar 22 ga watan Oktoba. Zaben da aka shirye yi sama da shekara guda nan gaba a wani taron manema labarai da ya sanar da wannan batu Abe ya ce gudanar da yakin neman zabe cikin karamin lokaci ba zai kawo wa gwamnatin tsaiko akan martani da take yi wa barazana Koriya ta Arewa ba kuma ya yi alkawarin ƙara matsawa Koriya ta Arewa lamba idan bata daina wato takalar da take yi ba
Shugaban Amurka Donald Trump ya musunta a yau Litinin cewar kin mikewa tsaye da manyan ƴan wasan kwallo suka yi yayin da ake buga takin kasar bai shafi wariyar launin fata ba duk da cewar galibin ƴan wasan sun ce sun yi hakan ne don kalubalantar nuna wariyar launin fata da cin zarafi da ƴan sanda suke yi wa Amurkawa marasa rinjaye daruruwan ƴan wasan da ba su horar da ƴan wasa da ma masu kungiyoyin ƴan wasan sun bijirewa shugaba Trump inda suka yi zaman su wasu kuma suka durkusa kana wasu kuma suka tike hannayen junan su wato yayin da ake buga takin kasar domin fara wasanni 14 a maimakon dora hannunsu akan kirji yayin da ake takin kasar da nuna goyon bayan su ga tutar kasar da ma kasar baki daya Kalubalantar nuna wariyar launin fata ya fara ne a bara inda tsohon dan wasan baya na San Francisco wato da ake kira Colin Kaepernick dan shekaru 49 a duniya inda ya durkusa a maimakon mikewa tsaye yayin da ake buga takin kasar don nuna kalubalantarsa ga yadda ƴan sanda suke yi wa marasa rinjaye wani karamin adadi na ƴan wasannin hukumar NFL sun dauki durkusawa a matsayin hanyar nuna kalubalanta kafin jiya Lahadi amma kalubalen na jiya Lahadin yayi kaimi ne biyo bayan suka daga shugaba Trump
labaran duniya kenan kuka saurara Bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda wakilan matasa daga addinai da kuma kabilu daban-daban suka gudanar da wani taron wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna. Wakilinmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton.
Taron wanda aka gudanar a zauren taro na babban masallacin birnin Jos ya tattaro kan matasa musulmi da Krista da ƴan kabilar Ibo da malaman addinai da jami'an tsaro inda suka ƙara jaddada wa junansu muhimmancin tsintsiya madauri daya da samun zaman lafiya da ci gaba. Shugaban matasa musulmi da ke cikin garin Jos Bashir Shaibu Jibrin ya ce makasudin taron shine su jaddada batun zaman lafiya.
Domin irin abubuwan da suka faru a ranar 14 ga wannan watan ya ba mu tsoro kwarai da gaske madadin zaman lafiya da muka samu a shekara uku da suka gabata wannan abu da ya faru ya tsorata mu kwarai da gaske shi yasa muka ga ya kamata mu kira taro a tsakanin mu da ƴan uwan mu kristoci da kuma waɗanda abin ya shafa kai tsaye wato kabilar Ibo babu matsayar da ta wuce zaman lafiya kuma al'umma ta yadda a zauna lafiya kabilar Ibo sun yadda a zauna lafiya a samari na kungiyar Khan muna tare da su sun yadda a zauna lafiya shine ma kaga al'amari ya canja a jihar Plateau musamman a wannan gari namu Jos an samu haɗin kai da ci gaba tsakanin mu da kristoci muna tuntuɓar juna domin duk wani abu da ya taso zamu iya yin maganin sa
shi ma shugaban kungiyar matasan Krista a karamar hukumar Jos ta Arewa Patrick Dutse yace kowane dan adam yana buƙatar dan uwa wajen ci gaba don haka dole matasa su kaucewa shaye-shaye da ke sanya su tada hankali
babban abin da zai taimaka ma musamman ƴan uwana matasa domin zaman lafiya shine zaman banza baya biyan bukata, rashin hankali baya biyan bukata, shaye-shaye baya biyan bukata. Dole ne matasa madukupa a sana'a. Yau idan matashi na da abin yi, ko kafinta ne, ko makaniki ne, ko mai sadda sayarwa ne, ai gobe ba zai yadda wani ma wanda zai tashi wanda baya ganin mutuncin irin wannan domin gaba har ya goye baya wani bai tashi ba.
Shiko Kingsley Dixon, wanda ya wakilci matasan kabilar Igbo a wajen taron, yace haɗin kan jama'ar Najeriya shine haɗin kan ƙasa.
A kuskuren da mutane suke yi shine sukan kalla kabila. Allah shi ya halicci kowa, kuma shi ya so ya bawa kowa kabilansa. Kar mu kalli kabila, mu kalli Najeriya. Muka da kanmu Najeriya za ta zama daya, kuma za mu samu ci gaba. Kamar mun da muke a nan Jos, mu kun ga ba mu koma can ba. Da muna goyen bayan wannan kungiyar ne, da mun riga mun shiga Los Zeros Bus mun koma. Amma muna zama nan don mu mun san cewa mu ƴan Najeriya ne.
Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Captain Umar Adam, ya gargadi jama'a da su kasance masu bin doka.
Plateau State jihar mu ce, kuma kowa yana da dama ya zauna a jihar Plateau, kuma constitution ta bai wa kowa dama ya yi addini wanda ya ga shi ya fi kwanciya masa a zuciya. Saboda haka karwai dan bambanci na addini ko na kabilanci mu rika ganin juna kaman abokan gaba. A mu ci gaba da hada hannu tare saboda mu tabbatar da zaman lafiya a nan jihar na Filato.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Haka yake, to har yanzu du a Najeriya, inda wata kotun majistri a birnin Iko ta ba da belin waɗansu ‘yan ƙungiyar wanzar da zaman lafiya da taimakon matasa da aka fi sani da Fisco da ‘yan sanda suka kama a ƙarshen mako da ake zargi da shiga shiru ba shanu. Ga wakilinmu Babangida Jibril da ƙarin bayani.
Wata kotun majistri da ke nan Legas ta ba da belin wasu 'yan kungiyar Fisco masu wanzar da zaman lafiya 34 da rundunar 'yan sandan jihar Legas ta kama su a ƙarshen mako, inda kuma ta gabatar da su kotu bisa zarginsu da gudanar da taruka ba tare da izini ba. A sanarwar da ya raba manema labarai, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas ASP Olarinde Famous Call ya ce lallai rundunar 'yan sandan jihar Legas ta kama 'yan rundunar ta Fisco, kuma an gabatar da su a gaban kuliya. To sai dai kuma duk kokarin da nayi domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Legas game da kamun da aka yi wa 'yan kungiyar ta Fisco masu wanzar da zaman lafiya ya citira. Sai dai a bangaren sa, mataimakin komanda kuma komandan kungiyar ta Fisco a jihar Legas, Tari Habib, ya mun karin haske game da mutanen nasa da aka kama.
Police na raided them, they arrested them and took them to
yace ƴan sanda sun kama mu tare kuma da gurfanar da jami'ai na a kotu. To sai dai kuma kotu ta ba da belinsu, kuma za mu sake haduwa da su a kotu a ranar 4 ga watan gobe. Kuma na tabbatar maka cewa babu wani laifi da 'yan kungiyar tamu ta Fisco ta yi. Muna gudanar da ayyukanmu ne kamar yadda doka ya tanadar. Yanzu haka, kamar yadda ka sani, muna jiran sa hannun shugaban ƙasa ne domin tabbatar da kungiyar tamu a matsayin ɗaya daga cikin hukumomi na gwamnatin tarayyar Najeriya. Muna taimakawa ne na samar da aikin yi ga matasa da tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya. Mu ba mu ga laifin da muke wa rundunar 'yan sandan Najeriya ba.
Crime, as far as bad crime is concerned, because these youths will engage these youths so that they will not be involved, they will not involve themselves in criminal activities.
To ko menene ayyukan ita wannan kungiya ta Fisco? Ga dai Alhaji Nuhu Sallau, wanda ke zama komandan rundunar ta Fisco a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
Fisco of Nigeria kungiya ce ta matasa, kuma wanda yake aikin ta shine wanzar da zaman lafiya tsakanin matasa a ƙasa gabaki ɗaya. Kana iya tuna kwanakin baya majalisar da ta suka kai ƙarshe game da sa doka wanda ƙasa, da yanzu muna jiran shugaban ƙasa ya sa hannu don ta zama cikakkiyar doka a Najeriya kamar yadda sauran ni suke na gwamnatin tarayya. Matasa abin yi daga matasa din matasa da muke da a Najeriya wanda ba su da aikin yi na nan zaune sun gama makaranta babu abin yi shi ne wannan kungiya ta fito kan shekara 19 kenan.
Idan dai za a iya tunawa a ranar 28 ga watan Fabrairu na bana jami'an tsaro sun kai mamaye a shalkwatar hukumar ta Fisco da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kuma suka kama babban kwamandan hukumar kungiyar Mr. Dickson Ako tare kuma da gurfanar da shi a gaban kuliya. Kodayake kotu ta bada belinsa har yanzu ana ci gaba da gudanar da shari'a a inda ake jiran sa hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari akan dokar da majalisar dokokin Najeriya ta zartar da ke tabbatar da amincewa da kuma fara aikin ita wannan kungiya ta Fisco. Babban jibrin murai Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
Ta bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Niger inda magoya bayan jam'iyyar Modem Lumana ta 'yan adawa ta gudanar da wani taro a ƙarshen mako domin sake jaddada goyon bayan shugaban jam'iyyar Hama Amadu da ke gudun hijira a ƙasashen waje, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya haɗa mana.
Jaddadawa jama'a haɗin kan da ke tsakanin magoya bayan jam'iyyar Modem Lumana reshen Yamai waɗanda a can baya wasu bayanai ke cewa suna fama da ɓaraka saboda dalilai masu nasaba da hamayyar shugabanci na daga cikin manyan dalilan shirya wannan gangami da ke matsayin na shigowar jam'iyyar a fagen siyasa wato Rentre Politique da majalisar dokokin ƙasa Sumana Sanda shine shugaban Modem Lumana yankin Yamai.
Bayan delege da sun kai 300 su ne ya kamata su halaru wannan taro don shi ne mun ce mu kiro 'yan militant duka na jaha don su zo mu duka mu kwatanta mu mutane kun mu gwada mu kasa gaba ɗaya da nan Yamai. Komi da an yi da mu insha Allahu jahan Yamai a hannun Hamma Amadu a hannun Modem FA Lumana ne zai zamna.
Sai dai an yi wannan taron gangamin ne a wani lokacin da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya Hamma Amadu ke gudun hijira a ƙasashen waje. Matsalar da makardabansa ke cewa ba za ta katse musu hanzarin yaɗa da aƙidin jam'iyyar ba.
Hamma Amadu yana nan bayyanan muna tare da shi kuma muna so mu gaya mutane duka ba wai yana can ne ba zai dawo ba, nan ga Niger kashan shi ne insha Allah zai dawo, amma ko bai nan mu da muna nan insha Allah ko kowa da ya kamata za mu yi shi sai mun ci gure mu insha Allah.
Jam'iyyar Modem Lumana da ke matsayin jagorar jam'iyyun kawancan adawa ta buƙaci ƙawayenta na FRDDR su zage damtse don ci gaban gwagwarmayar ƙarfafa demokradiya a Niger.
Nous n'avons droit ni au silence ni à la passivité.
Hamma Amadu da ke cikin jerin mutanen da ake zargi da laifin safarar jarirai ya fice daga Niger a watan Agustan 2014 bayan kwamitin gudanarwar majalisar dokokin ƙasa ya cire masa rigar kariya a shirin gurfanar da shi gaban kuliya lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisa. To amma daga bisani ya bakunci gidan yarin filinge jim kadan bayan dawowarsa gida da nufin halartar zaben Fabrairun 2016, abinda ya ba shi damar karawa da Isuhu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To wannan batu na harkokin siyasan jamhuriyar Niger ne za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai idan muka dawo a shirinmu na yamma. Da fata masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su shirya su bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu. Za mu ƙara baku bayani kuma za ku iya samun bayani a shafinmu na internet. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo na Washington na cewa ƙarfe 11:19 na asuba. Ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, idan har ba ku manta ba, a 'yan makonnin da suka gabata mun karɓi baƙuncin Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar Kwadugo reshen jihar Kaduna. Kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turanci. A wannan makon za mu daura daga inda yake bayanai masu matukar mahimmanci, ta da fatar sakonnin za su isa ga magabata a kowane mataki don daukan kwararren matakai wajen farfado da daraja ilimi a kasar baki daya. Allahu rabbana allahu ya allahu rabbana
A jihar Kaduna, wannan ma'aikata ta ilimin manya tana da azuzuwa a kowane karamar hukuma. A kowace karamar hukuma akalla akwai azuzuwa guda 20 wanda yake suna da malaman su wanda suke koyarwa a lokuta daban-daban. Yawanci akan je gidaje ne na hakimai da dakatai a zauren su akan yi, ko kuma wani babba wanda yake kudin siyasa ko wani abu ne yakan volunteer ya bada wani waje ko wani office haka nashi wanda yake idan yamma yayi za su taru a wajen, za a koya musu ilimin karatu da rubutu da kuma lissafi. Wannan ilimin karatu da koyon rubutu ana yin shi tsawon wata 6. Idan aka yi shi daidai yake da makarantar primary har zuwa aji 3, a wata 6 zaka yi wannan. So idan ka gama shi akwai kuma program da ake cewa post literacy. Shi kuma idan suka je shine za su gama shi har zuwa wata 18. Shi kuma in suka samu wannan to sun gama karatun su na primary kenan. To za a ba su certificate. Wannan certificate din daidai yake da certificate din wanda ya gama primary school, a formal education system. Bambanci shine shi wannan ana yi ne da zaka zo aji ne, zaku zauna a koyar da ku lokaci kaza an tashi har kwashe wannan shekaran ana yi. Wannan kamar yadda ga maka da farko a unguwa akan sami dattawan da yake ba su da wannan ilimi kuma suna da bukatar sa. Da ma matasan da yake suna ganin ba za su iya zuwa saboda sun yi girma da ba za su iya za su shiga primary da ƴaƴan su ko jikokin su ba. Su sukan hadu su ce suna ganin lokaci kaza karfe 5 mun dawo daga gona, so za mu iya haduwa a waje kaza domin a bamu wannan ilimi. So akan yi wannan a kowane unguwa inda ake da wannan azuwa, su zo su taru a yi musu awoyin da suka tantance cewa su za su iya zama har tsawon wannan awoyin. Shi za a ba su koya musu abin da ya kamata koya musu a tabi da shi. Akwai National Commission na kasa gaba daya wanda yake ita tana duba yanda jihohi gaba daya suke aiwatar da wannan program din. Sukan ba da littattafan da ake amfani da shi wajen gudanar da wannan harka na ilimi, so da a sami wannan gaba daya a kasa, tunda kowane jiha da su amfani da shi bai daya. Tunda idan aka gama certificate din da yin duka sunan shi certificate din yaki da jalci kuma daidai yake da abin nan na primary school. Still a wannan ma'aikata akwai bangaren da akan samu yara wanda yake sun je secondary sun fara, wani dalili yasa suka fita, za ga yawanci su muke da su a cikin gari su ne ake yawanci za ga yan barandan siyasa din nan. Wayansu kuma za ka gansu kawai dai makaranta ne a lokacin ba su, amma da suka fara tasowa jigilin mai fara zuwa musu suka cewa sun yi kuskure, to ta yaya za su koma? To shi ma akwai wani program da ake da shi a wannan ma'aikata na continuing education. Shi continuing education yana shirya wa'annan matasan ne ta yanda za su zauna su SSCE ko su ne kudin su to da su samu su tafi a university ko polytechnic. Shi ma da yamma ake yin shi bayan makarantu na secondary ko primary sun tashi. Shi kuma wannan da yamma malaman da suke koyarwa yawanci a makarantun secondary su suke koyar da wayannan matasa da manyan, domin za ka ga akan samu yanayin da dattawan da suka gama shi wannan aji na farko na irjalci suka kuma yi post literacy certificate din, sai na ba su daman su zo su shiga wannan continuing education. Domin za ka ga mutum da girman shi da gemun shekaru kusan 50-60 ba zai iya zuwa secondary school ya je zauna cikin abin nan shi ba. So yawanci sukan zo su biyo ta wannan tsarin har su gama. Bani mata akwai wani wanda yake akai doctor yanzu ta wannan continuing education din, ta nan ya biyo ya zauna ya jarabawan ya gama har ya samu ya tafi university yanzu doctor ne yana aiki a Maiduguri.
Dama tambayar na so in kenan in ce su idan sun gama samun takardar shaida na wannan iyakacin ajin manya ba damar tafiya secondary ne, to shi wannan tsarin da kuka ce yanzu yana iya bayarwa na continuing education yana iya jawo wannan? Kukan samu wanda sukan wuto din ganin cewa kila shekarun wani kawai dama so yake fanci dai an yi rubutu ya karanta ba wani abu yake so na gaba ba?
Eh, ana samu domin kamar yadda ka faɗa nan haka ne, yawancin su da tawon abin da suke bukata shine su ga yanda za su sun iya rubutu sun iya karatu sun iya lissafi. To yawanci idan suka gama ba kasafai akan same su tsallake har su zo su faɗo continuing education domin samu jarja takardar SSCE ko kuma na NECO da suka rubuta har wanda zai ba su damar su tafi jami'a ba. Yawanci sukan tsaya a wannan.
Ba sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka dakata. muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Comrade Shehu Muhammad shugaban kungiyar Kwadugo Reshen Jihar Kaduna kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaki da jahilci ta jihar Kaduna sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammalu da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya
wa gaida Harande sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce tace salon VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah sarki komi lokaci ne a yau mun shigo filin ne da mamakin yadda ƴan takara suka mararaice mana a lokacin yakin neman zaben shekarar 2015 sai gashi yanzu mun zabe su suna mana yadda suka ga dama ta kai yanzu kananan ƴan siyasa su ne za su danga ikirarin wai za su kulle mutum idan ya faɗi laifin ubangidansu to Hausawa dai na cewa ayi dai magani kuma dan tuwon gobe ake wanke tukunya sako daga Abba Sa'ad Mahuta da Mansur Yusuf Mahuta wasika ta gaba kuma cewa ta yi ya kamata gwamnatin kasar Najeriya ta sanya dokar hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin shigo da makamai cikin kasar domin rashin daukar tsauraran matakai ne ke sanya masu aika-aikar cin karansu babu babbaka sako daga Isuhun Dilafaki Shi kuma Sani Gulla Kamfala Malama Dore Jihar Jigawa cewa yayi. Babu shakka kiran a ajiye sana'ar bara domin rungumar sana'o'i ga nakasassu da gwamnatin jihar Borno ta yi abu ne mai kyau. Muna fatan za ta ba su kyakkyawan tallafi domin wannan kiran ya samu karbuwa a cikin zakatansu. Daga nan kuma sai wasika mai cewa muna kira ga hukumar zaben kasar Kenya da ta gaggauta sanya ranar zabe a kasar domin kawo ƙarshen zaman da ake yi ba tare da kokwaran shugabanci ba. Sako daga Adamu Aliyu Ngulde da Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambowa da kuma Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa. Wasika ta ƙarshe kuma cewa ta yi. To al'ummar kasar Jamus muna taya ku murnar gudanar da zaben kulami lafiya. Ita kuma shugaba Angela Merkel, Allah ya ba ta ikon sauke nauyin da al'ummar kasar suka daura mata na shugabancin kasar. Sako daga Comrade Salem Abubakar Imam Jingiyar shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Filato.
To ra'ayoyinku kenan da Maryam Dauda ta karanto. Ga babu kuma ya kintsa da tashi muhimman kanin labarai.
Masu bukatar zuwa Amurka daga wasu kasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin sharuɗa karkashin umarnin shugaban ƙasa Amurka Donald Trump na haramtawa wasu kasashe zuwa nan Amurka da aka yi wa gyaran fuska a jiya Lahadi. Sabbin sharuɗan za su fara aiki a ranar 18 ga watan Oktoba za su shafi kasashen Chadi, Iran, Libya, Koriya ta Arewa, Somalia, Syria, Venezuela da kuma Yemen. Jama'an sun ce waɗannan ƙasashen sun ki yin musayar bayanai na ta'addanci da wasu batutuwa ne da Amurka. An kwashe kusan mutane 50,000 daga dutsen Agung da ke yankin Bali, a saboda jami'an hukumar da ke nazarin aukuwar bala'i a ƙasar Indonesia sun yi kashedin cewar akwai yiwuwar aman wuta daga dutsen. Kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau Litinin cewar mutane sun nemi mafaka a kowane lungun tsibirin.
To a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar muku har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko ku yi muhawara a shafinanmu na sada zumunci Facebook da kuma Twitter nan kuma za ku ma iya samun ƙarin bayanai akan ainihin inda muke so ku mai da hankali a ra'ayin da za ku bayyana inda a yau za mu so mu ji ra'ayinku ne kan harkokin siyasa a jamhuriyar Niger a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.